لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar litinin 19 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 436 wadda ta yi daidai da ranar 6 ga watan 7 shekara ta 2015 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 110 a cikin karatunmu da muke na tafsirin alqur'ani a suratul hud wato a wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin wannan masallaci na Al-Furqan insha Allah aya ta 110 a cikin suratul Hud alayhi salam tambaya ta farko da zamu karanta kafin mu fara karatun shine wai karantawa mamaci tabaraka ko qul huwallahu bai inganta ba to wace addu'a ya kamata a yi wa mamaci eh wato karanta surar Al-Qur'ani ko ai ma ayi saukar alqur'ani a ce Allah ya kai ladan ga mamacin wannan bai inganta ba wannan malamai sun yi nassi akan cewa baya daga cikin tarbiyar magabata ba ka yin haka amma babu laifi mutum ya karanta alqur'ani ko ya karanta sura wanda take yake kaunar samun lada yayi tawassuli da wannan karatun yayi ma mamacin addu'a abinda zai masa shine yayi masa addu'a bayan karatun alqur'ani alal misali ko yaushe mutum yayi saukar alqur'ani iyayensa sun riga shi gidan gaskiya ko kakanninsa ko ƴan uwansa ko ƴaƴansa ko matarsa ko wani masoyinsa lallai wato sai yayi amfani da wannan saukar tunda akwai addu'a mustajaba ya tawassuli da ita yayi masa addu'a kan Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya haska kabarinsa Allah ya yaye masa kewar kabari duk yayi masa irin waɗannan addu'o'i yayin da yayi wannan karatu wannan shine yake babu wani rigima akai an samu babu wanda ya sabani akan cewa addu'a tana riskan mamaci amma akwai sabani akan ladan akwai malamai da suke ganin babu laifi za a yi haka kamar yadda ake riwaya a mazhabar Imam Ahmad kauli ne na Imam Ahmad zaka iya tashi ke sallah raka'a biyu kace Allah ya isar wato kai wannan sallah raka'a biyu ga wannan mamaci amma shi ma ba cewa yake ce ladan gare shi ba sai dai kace kai wannan karatun gare shi kai wannan sallah gare shi to amma wannan sabani ne mai tsanani tsakanin malamai saboda fadin Allah ta'ala yace wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani lada sai abin da yayi aiki ya aikata to kuma wannan ba aikin mutum bane naka mutum ba zai samu wannan lada ba kamar yanda Imam Shafi'i ya faɗa amma kamar yanda Abdullah ibn al-Mubarak yace malamin Imam Ahmad yace laysa fi sadaqati istilaf babu sabani a cikin sadaka wa kadalika addu'a amma babu sabani so mutum yayi addu'a abinda ya kamata yayi kenan sannan wanda yace dan Allah a gargadi kafafan watsa labarai da suke sakin kalmomin batsa da kawo rahotannin alfasha musamman a shirye-shirye na gidajen radio ya faɗi gidajen radio wanda yake ba sai na faɗe su ba wato yayata alfasha a cikin mu'mini Allah baya so baya kan yayata alfasha a cikin mu'mini innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimu fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waɗanda suke so alfasha ta yadu a cikin waɗanda suke a cikin mu'minai to suna da azaba mai radadi a duniya da lahira Allah ne masani ko ba ku sani ba Allah shine yake sani ku ba ku sani saboda haka Allah ya zargi waɗanda suke son siyayata wato alfasha ta yaya ta daidai tuta yadu a cikin al'ummar musulmi domin ɗaya daga cikin hanyoyin yada ta shine fadin abin da ake yi Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl Allah baya son bayyana mummuna na zance Allah baya son a bayyana mummuna duk da yake ayar tana maganar kan ka faɗi wani abu mummuna akan haƙƙin dan uwanka Allah baya son wannan amma dukkan wani abu mummuna Allah baya son hayaya tashi illa man zulim sai dai wanda aka zalunta idan halin zalunci ne yazo zaka fadi kan cewa an yi abu kaza wajen wanda yake zai maganin wannan zalincin babu laifi tun yaje yace an yi ma wata makwabciyar su fyade wani tsoho yayi ma makwabciyar su fyade yaje ya kai ga hukuma dan ayi wannan ai maganin wannan ko yaje ya ga mahizba ko yaje ya kai wajen yan sanda babu laifi wannan bayyanawar da yayi na mummunan saboda an yi zalunci ne amma in ba da wannan makusudin ba dan kawai ayaya ta mutane su sani wannan ba shi da kyau saboda sai a ce dama wannan al'umma da ake gani ga masallatai ga kiran sallah ga sallah amma ashe ga irin abin da ake yi saboda haka duk munafikan banza ne saboda haka wannan masu munafincin masu mulkin barnar sai su samu karfin zuciyar ci gaba da yace ashe ma abin da ake yi kenan waɗanda kuma suke ganin al'ummar da mutunci da alkhairi sai zamanto sun samu su mummunan zato ga wannan al'umma ya rinka mummunan zato da bayin Allah da mu'minai bayin kuma wata kila al'amarin ba haka yake ba saboda haka kafofin yaɗa labarai su kuma yawanci mushkilan su kenan abin da aka nuna musu kenan labari da dumudumin sa a faɗa to wannan rashin fiqhu ne rashin fahimtar addini labari auna shi ake yi sai ka auna shi tukuna ka gani ya dace shi yasa annabi sallallahu Allah madaukakin sarki yace wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi idan wani al'amari ya zo musu na aminci ko na tsoro sai su yayata shi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da sun mayar da wannan labarin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya zuwa ga majibinta al'amari daga cikin su da waɗanda suke tace zancen su san menene hukuncin menene abin da yake maslaha menene abin da yake barna da su za su san shi za su san abin yi sai a mayar da magana zuwa ga ahalinta ba a zo a yayata a gaya mutane ba babu maslaha a cikin wannan kunga wannan wato koyarwa ce muhimmiya wajen yadda ka'idar yaɗa labarai take a cikin addinin musulunci da ya kamata kafofin yaɗa labarai su kula da wannan su hori kansu su hori masu ma'aikatansu kan yadda za su rinka yaɗa labarai sannan wannan yace dan Allah menene hukuncin yin itikafi a masallatanmu waɗannan domin naji wani malami yana cewa yin haka aikin banza ne sai dai a masallatai guda uku wato Makka Madina da kuma Baitul Maqdis bisa dogaro da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuni akan waɗannan masallatan uku wannan akwai kauli da waɗansu malamai suke da wannan ra'ayi amma irin wannan magana ba ta dace ba a ce abin da yake matsala ce da aka yi sabani tsakanin musulmi mutum ya saki bakin sa ya ce yin itikafi a wannan sallaci ba waɗannan masallatan ba aikin banza ne na rashin ladabi ne ga shari'ar musulunci sai yau kuma shi wannan wanda yake nakalin maganar nan shine yake yin yake faɗa da haka wataƙila malamin ba haka ya faɗa ba shi kuma yazo yake abu yake dangana masa wannan to haka sai ya zamanto kan cewar yayi laifi biyu shi a cikin yin sa yayi rashin ladabi ga shari'a kuma yayi rashin ladabi ga wannan bawan Allah ga wannan malamin wanda yake kai amma wannan magana tana da nauyi a ce wannan magana da ita ce mazahibul arba'a ga baki daya Malik Shafi'i Imam Ahmad Abu Hanifa duk akan wannan suke cewa za a yi itikafi a kowane masallaci sannan ka ce wai magana su aikin banza ce wannan rashin ladabi ne da kuma rashin sanin shari'a da rashin sanin kimar malamai da rashin sanin kimar ilimi wanda duk yayi wannan magana bai san ba shi da haƙƙin yayi magana akan ilimin addini ba shi da haƙƙin ya magana akan ilimin addini duk wanda zai wannan magana kuma irin wannan su ne idan akwai doka ta shari'ar musulunci ake ladabtar da su komai ilimin sa sai a ladabtar da shi Allah madaukakin sarki cewa wa antum aqifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai mutlaq haka ya kawo shi an rawaito hadisi da cewar ba a itikafi sai a masajidus salata daga Hudhaifa ibn al-Yaman ko malamai sun yi sabanin fi rafihi wa waqtihi cewa ko marfu'i ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko mawqufi ne ga Hudhaifa abin da yake mafi rinjaye a bisa sina al-hadithiyya a bisa fannin ilimin hadisi cewa hadisi ne mawquf akan Hudhaifa ra'ayin Hudhaifa ne ba marfu'i ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka waɗanda suke ganin wannan yayi taqyidin itlaqin da yazo a cikin alqur'ani da Allah ta'ala ya ce alhali kuna itikafi a cikin masallatai kaga Allah madaukakin sarki ya saki ba kaidi yace kowanne masallaci ya shiga ciki to inda hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai zamanto an kayyade masallatan da cewa ana nufin masallatan nan guda uku masallacin Ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Baitul Maqdis to amma hadisin maganar Hudhaifa ce maganar Hudhaifa ba ta taqyidin alqur'ani maganar sahabi ba za ta taqyidin alqur'ani ba maganar Allah da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sune suke kayyade abinda aka sake shi babu kaidi a cikin alqur'ani a ka'idar usulul fiqh da takhsis da wato takhsisul am da taqyidul da taqyidul mutlaq da tabyinul muhim da tabyinul mujmal duk ba a yin sa sai da qur'ani ko da sunna ko abinda aka yi kiyasi a kan su saboda haka wannan kaunin akwai su daga cikin malamai da suke da wannan ra'ayin daga cikin su har da malaman wannan zamanin suka tafi akan wannan amma wannan kaunin nasu mai rauni ne saboda abinda suka dogara da shi ba shi da ingancin madogara sai dai waɗanda suka dogara su ma da wannan su a tasu fahimtar hadisin ya inganta a ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su a tasu ta fuskar sina'ar hadithiya ta fuskar auna asanid da wanda wannan riwaya ta zo amma kamar yadda muka ambata duk wanda ya bi diddigin waɗannan hanyoyin hadisin zai tabbata ga maganganun malamai na ilimin hadisi magabata irin su Imam Ahmad da irin su Abdulrahman ibn Mahdi zai bayyana gare shi cewa wannan riwaya da ake dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin Hudhaifa abinda yake ingantacce shine maganar Hudhaifa ce ibn al-Yaman radiyallahu anhu ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace a bisa haka itikafi yana inganta a kowane masallaci mutum yayi ko da ba masallacin juma'a ba sai dai da sharadi idan yayi itikafi a masallaci da ba na juma'a ba idan ranar juma'a ta zo dole ya fita daga itikafin ya je sallar juma'a saboda zuwa sallar juma'a farilla ce wajiba shi ko itikafi sunna ce mustahabi ba za ka ce mustahabi ya hana ka aikata wajibi ba wannan rashin fiqhu ne in kai haka ka saba ma Allah sai ya zama tokan cewa itikafin naka ma ya baci dan itikafi yana baci da saban Allah mutum yayin da ya aikata fasikanci itikafin sa sai ya baci to dan haka ne malamai suke cewa in za a itikafi a yi shi a masallaci jami'i masallaci da ake sallar juma'a saboda koda juma'a za ta fado ba sai mutum ya bukace fita daga cikin masallaci din ba kuma wannan kauli shine ya dace da zahirin alqur'ani domin Allah ta'ala cewa yi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku rumbaci matanku alhali kuna itikafi a cikin masallatai wanda ya nuna kan cewar itikafi ana yin sa ne a cikin masallatai akai itlaqi ba ai taqyidi ba wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace yana son karin bayani akan kira'ar Hafsu da Warshu wacece sahihiyar kira'a eh dukkanin su sahihan kira'o'i ne kuma wato Hafsu ba kira'a bace riwaya ce ta kira'a kira'at ta Asim ce kamar yadda Warshu ba kira'a bace riwaya ce kira'at ta Nafi'u ce shi Warshu mai riwaya ne yana da almajirai da suke riwayar kira'at ta daga cikin su akwai Warsh daga cikin su akwai Halul daga cikin waɗanda suke riwayar wannan kira'ar daga gare shi amma kira'ar asali ta Nafi'u ce suna daga cikin fusko waɗansu malamai sun fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa an saukar da alqur'ani a bisa harafi bakwai da cewa waɗannan kira'at su ne harufan alqur'ani waɗansu kuma suka ce dukkan kira'at harafi ɗaya ne kawai to kowa da irin salon kira'ar sa kuna ji wani lokaci muna karatu muna ishara ga wannan sabanin kira'o'in wanda yake sabani ne wanda yake wancin sa zaga yana koma ya zuwa ga fuskar larabci ko fuskar ma'ana amma dukkanin su yanda ake rubuta mushaf sun yi ittifaqi akan sa yanda ake rubuta mushaf sai dai wajen sabanin inda dugon yake wani ya karanta ta'amalun wani ya karanta ya'amalun wa hakala kamar yanda muka rinka muka dan jijji duk da yake wannan azumin ba mu yawaita wajen bayanin sabanin kira'at ba kamar yanda muka yi a da saboda sabanin kira'at kamar yanda imam kamar yanda Shehu Abdullahi yace bidi'u tawil sai mutane suka ce yayi musu wahala saboda akwai kira'a da sauran su sai kifayatu du'afa abinda yake wadatarwa ga raunana min biladu sudan na mutanen garin sudan wato na kasar mu ta bakake sai yayi kifayatu lu'afa shine wanda ya cire kira'o'i daga ciki da fuskokin nahawu da sabanin malamai ya bar mazhabar maliku kawai ya tsaya akan kira'an nafi'u kawai kuma wajen nahawu da balaga ya takaita kwarai sai abin da yake gurgurdan bukata to saboda ilimin tafsir ilimi ne mai girma sosai wanda ɗaya daga cikin abin da ake bincike a ilimin tafsiri shine ilimin kira'a saboda haka dukkanin su ingantattun kira'a ne sai dai wani lokaci mutane ba sa sani kamar wani bawan Allah ya zo ɗaliban ilimi ne suke tafiya tare da malaminsu an ce almajiran Sheikh Al-Uthaymeen ne tare da malaminsu sai aka sanya ya sanya ɗaya daga cikin almajiransa wanda yake hafizin Al-Qur'ani kuma ya san kira'a sai yake musu kira'a sai wani ba kauye ya zo wucewa ya ga musulmi sun tsaya suna sallah sai ya zo ya shiga cikin sallarsu shi kuma da ya tashi yana karatun a cikin suratul baqara ne wa ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna to kun san a cikin kira a cikin masu qurra akwai wanda yake kiran ibrahima da abrahama wa ibtala abrahama rabbuhu bi kalimatin yayi ta faɗa kuma kun san inda ake ta a wannan rubu'in an yi ta ambatan ibrahim sai ce yake abrahama sai ce kul ibrahim allah ya hadi sai kai ka ce ibrahim allah ya shirye ka shi ya dauka cewa kuskure yake yi kowa baya faɗa masa saboda shi bai san kira'a ba ce to saboda haka kada ka je za ka yi kira'a ka je inda mutane ba su sani ba ka je kana yin wata kira'a shi yasa imamu ahmad ya ce yana kin mutum ya kira'a da kira'ar hamza saboda yanda yake da wakafi da yake yawan yi a wajen kira'arsa wani sai ya dauka kamar wata yake da alqur'ani قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم هكذا تجينا تأوى سيكا أوكا كمروا كيك دا كراتون سيكي بايا سن متين يكران تادي إرون ونن كراء أردن كدا متين واني لوك سيكا أوكا شوابا قرآني بني الحالي كدو قرآني سبو داك واني إلم با أبيناشي سيا إندي داشي أبيناشي بسم الله مجريها ومرساها ايه نن ne kawai inda hafsu yayi imala amma hafsu baya imala fatha yake yi sai anan wanda yake imala a warshi ne ka qira'an nafi'i ne ake samun imala sannan wai da gaske ne fitsari a tsaye kafirci ne wannan tambayar mun sha ansa ta ba kafirci bane na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
الله تعالى yace a cikin waɗannan ayoyi walaqad atayna musal kitaba fa'tulifa fi wallahi lallai mun bama annabi Musa littafi shine at-taura faqtuli fati sai aka yi sabani a cikin sa wato mabiyan annabi Musa sai suka yi sabani a cikin wannan littafin walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum da ba don wata kalma da ta gabata daga ubangijinka da an yi hukunci tsakanin su akan a bayyana mai gaskiya daga mara gaskiya a cikin wannan sabani amma Allah cikin hikimarsa ta gabata cewar wannan sabanin ba zai yi hukunci ba sai a ranar lahira su su kokarin sanin wanne ne akan gaskiya wanne ne ba akan gaskiya ba da hujjar da Allah ya bayar wa innahum lafi shakkin minhu murib kuma lallai su wato mabiyan annabi Musa suna cikin shakka a cikin littafin shakka ne sanya kokwanto waɗanda suka zo suka yi sabani a cikin littafin ko kuma wa innahum wannan dhamirin yana komawa ya zuwa ga yana komawa da wa in wa inna lam waqfuhum nasibahum ghayra manqus su mushrikai suna cikin shakka akan alqur'ani shakka wanda take mai sanya kokwanto tare da cewa gashi ba abu ne wanda yake sabo ba annabi Musa ma Allah ya bashi littafi saboda haka dan Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi bai kamata ya zamanto abinda za a da wato masu inkari za su yi kokwanto a cikinsa ba Allah ya ambaci wato ba mu annabi Musa littafi domin a cikin wannan wato ya kwantar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam hankali ya hakurtar da shi akan abinda akan yanda yake fuskantar gogayya da mushrikai da kareta shi da ake yi da abubuwa da kafirai suke masa Allah madaukakin sarki yace to mutanen annabi Musa suma an ba su littafi amma kamar yanda mutanenka suke sabani a cikin sa haka shi ma mutanenka suke tare da cewa mutanenka ma su ahlul kitabi ne sun sami ilimi su ka waɗannan bobaye ne ummiye ne ba sa rubutu ba sa karatu ba su san abin da yake kewaye ba su da wani abu na sani illa kissoshin kabilar su ta Larabawa ba su da labarin sauran al'umomi kamar yanda mutanen annabi Musa suke amma tare da wannan suka saba to dan haka dan waɗannan waɗanda suke na Larabawan jahiliya da suke kareta annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani akan alqur'ani kada wannan ya tayar masa da hankali ana haburtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ne da wannan ma'anar sabani a cikin littafi fa tulifa fihi suke sabani a cikin sa shine waɗansu su ce eh littafin Allah ne waɗansu su ce a ba littafin Allah bane waɗansu su ce ga abinda littafin yake nufi waɗansu su ce a ba abinda yake nufi ba waɗansu su ce an shafe hukunci waɗansu su ce a ba a shafe hukuncin ba waɗansu su ɗauko wani abu ba cikin littafin ba su jefa shi cikin littafin su ce yana cikin littafin waɗansu su ce a ba a cikin littafin yake ba shine sabani a cikin sa wato sabani ne na akwai masu gaskiya akwai marasa gaskiya alittafin haka aka yi alittafin annabi Musa wannan sabanin shine sabanin da ba a so kamata al'umma yayin da annabi ya zo ya ba su littafi kamata ya jissa haɗu a kansa ba za su yi sabani a cikin littafi ba amma ahlul kitabi sun yi sabani mai yawa a cikin littafin annabi Musa wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'ihi yuharrifuna al kalima an mawadhi'ihi duk wannan yana daga cikin abin da suke tare da littafin Allah su kawar da shi daga ma'anarsa da tafsiri su kara masa wata jumla wanda ba ta cikin sa a ɗauka yana daga cikin littafin su koye abin da suke so qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunahu taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna katira wa ullimtum ma lam ta'lamu aw kada Allah yace wa tukhuna katira kuna koye dewa aka ce suka koye ayatul rajmi aka zo da su ga aka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka zo da wata wani salon horo da suke ma mazinata yace abinda kuka samu kenan a cikin littafin ku suka ce eh yace ku kawo at-taura a karanta sai suka danne gata sai suka danne ayatul rajmi sai Abdullahi ibn Salam yace ya rasulullah ce ne ya daga hannunsa yana daga hannunsa sai ga ayar sun koye ta to wannan shine sabani a cikin littafin Allah wanda Allah ya zargi mutanen annabi Musa da su yace da ba dan kalma da ta gabata daga Allah ba da an yi hukunci tsakanin su duk a ƙara tsabanin amma Allah ya riga ya yi cewa sai ranar lahira za a gani shi sa wani lokaci in aka yi musu kana takama da gaskiyarka sai ka ce kai ina ka cijiya ta ina ma za a yi ina ma Allah zai nuna masa a cikin mafarki ya ce abin da yake faɗa daidai ne kaga an kare saboda san mutum yana da son ya samu nasara yana da son ya samu nasara kamar wato waɗansu masu ƙawazuci kun san daga cikin saɓanin da malaman hadisi suka yi akwai saɓani mai tsawo akan cewa shin Hassan al-Basri ya ji Abu Huraira ya ji hadisi daga wajensa ko bai gan shi ba ana ta saɓani domin Hassan al-Basri dan Basra ne Abu Huraira ya zauna a Madina amma Abu Huraira ya je Basra lokacin da Abu Huraira ya tafi Basra shi kuma Hassan al-Basri ya taho Madina sai suka yi hannun kuturu da makaho tafin makauniya ake cewa ko haka suka yi ya tafi can shi kuma ya tafi can saboda haka ba su haɗu ba to wani daga cikin waɗanda suke jahilan ɗaliban hadisi abin ya matsa masa yana so ya kawo ƙarshen wannan shi yana ganin hakan ya ji daga Abu Huraira sai kawai ya kawo isnadi haddathana fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami al-hasan min abi huraira sai kawo isnadi ai Hassan al-Basri ya ji hadisi daga Abu Huraira annabi ne ya faɗa wato shi kenan ƙara gardama to mutane suna son wannan shine sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum kalma ta riga ta gabata daga ubangijinka da ba dan ita ba da sai Allah ya hukunci tsakani a gane mai gaskiya a gane makaryaci amma nan duniya ba gidan sakamako bane gidan jarabawa ne sai Allah ya kyale mutane ya jaraba su domin a cikin wannan jarabawar daga abinda Allah ya bayar na haskan annabci da hankali da ya bayar mutane da wato mizani ma'auni wanda ake kiyasi ingantacce da shi wanda zaka auna ka ga maslaha ka ga barna ka bi maslaha ka kauda barna wannan mizani Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan Allah ya saukar da littafi ya saukar da mizani da wannan da haka ne gaskiyar za ta bayyana da haka ne kuma kuskure zai bayyana shi yasa akan sabani da ake yi na malamai magabata aka tambayi Imam Malik zaka idu wanda kake so yace a gaskiya ɗaya ce a cikin wannan kokarin kanka gane gaskiya wanda yayi kokari ya gane gaskiya Allah ya bashi lada biyu ladan kokarinsa da ladan gane gaskiya wanda yayi kokari bai kai ya zuwa ga gaskiya ba ya kai ya zuwa ga kuskure a bashi lada ɗaya yayi kokarin kuma babu bashi da laifi akan rashin gane gaskiyar da yayi tunda yayi bakin kokarinsa to hikimar Allah haka ta hukunta yace amma Allah yace wa innahum lafi shakkin minhum murib amma su lalle suna cikin shakka daga wato alqur'ani shakka wadda take mai sanya kokonto wannan yana komawa ya zuwa ga wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus wanda suka bauta ma wanda suke bauta ma wanda Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya shakka cewar daga abin da suke bauta ma cewa ba sa bauta ma komai face irin abin da magabatan su suka bauta ma sannan Allah yace wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir to masu sha'anin kira'a kun ga anan wajen su ma sun samu sabanin kira'a ya Nafi'u ya karanta wannan harfin na arama baya nan Abubakar wa in kullan ka gani ya kawo ta in muhaffafa min as-safila wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wani yace ya karanta ta wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum bai yi shaddar ba wani kuma shi kuma haka zalika ita kanta qira'ar Asim din ita kanta qira'ar Asim din kamar qira'ar Abubakar an Asim irin qira'an Nafi'u ce wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum to amma Hafsu daga Asim riwayar sa shine wannan wanda muka karanta wa inna kullan inna dinnan harfi ne na nasaba kullan ya zamanto shine sunanta gashi nan da nasabar sa a bayyane wa inna kullan kuma lalle kowanne daga cikin su lalle ubangijin kan mai cika musu wato ayyukan su ne wato sakamakon ayyukan su innahu bima ya'maluna khabir lalle shi mai cikakken sani ne da abin da suke aikatawa wato a wannan malamai sun fitar da fuskokin irabi ya kai wajen guda takwas a cikin wannan aya tare da sabanin qira'at da kuma tauhidi da Allah ta'ala ya karfafawa duk domin a tabbatar da me a tabbatar da ma'ana ɗaya wanda dukkan qira'o'in sun yi ittifaki akan wannan ma'anar ma'anar shine kowa Allah zai bashi sakamakon sa, mai alheri Allah zai bashi sakamakon alheri, mai sharri Allah zai bashi sakamakon sharri. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Wannan ma'ana ita ce a cikin wannan aya, wato lalle kowa Allah zai bashi sakamakon sa. Kasan wannan shine mutum ya ji kancewar yana da mas'uliya, wato shine ummul khaba'isin ayyukansa, ko ya tsira ko ya halaka hannunsa yake, shine yake, shine zai yi wannan. To da ka babu zancen cewar kana daukan wani nauyi na waɗansu wanda suka yi laifi bayan ba sai kai ba, original sin, laifi na asali na iyaye da kakanni, laifin wato iyayenmu na farko a ce mutum yana dauka, ko kuma ka ji cewar abin da kai wanne zai dauke maka shi, kai an riga an saya an kyale ka, duk abin da zaka so kai kai tamtsilan ka kai abin da kake so, an riga an fanshe ka, an yantar da kai. Babu wannan a cikin addinin musulunci. Kuma dan tabbatar da wannan ayar ta zo da wannan fuska ta tauhidi, kaga aka kawo inna, sannan aka kawo lam da ta shiga a cikin al-mubtada, lamma layuwaffiyannahum, sannan a cikin jawabin aka kawo lamul qasam, layuwaffiyannahum, sannan aka karfafa wannan lamul qasam din da kuma wato aka karfafa wannan khabar din da rantsuwa layuwaffiyannahum, sannan aka kawo nunu tawkid layuwaffiyannahum, aka kawo nunu tawkid ga kuma jumla ismiya wadda inda ta shiga a cikin ta, kowanne a cikin su a cikin larabci yana karfafa ma'anar abinda yazo, duk da mun a tabbatar da wannan hakika, dan kasancewa la taziru waziratun wizra ukhra, wani rai ba zai dauki nauyin wani rai ba, kowa shi kadai za a tashi a kabarinsa, kuma shi kadai zai tsaya gaban Allah, shi kadai zai amsa ayyukansa. Uba baya daukan nauyin da, da baya daukan nauyin uba, mace ba ta daukan nauyin namiji, namiji baya daukan nauyin mace. Kun gama anan nan da mata suke fada, suke cewa a kabarin mu daya, ka gama an tana fada ne da galati, dan an mata wa'azi ko kai mata fada sai maka abin nan kageranci, amma na ce sahihiya ba kabarin mu daya ba. Eh, maza ma suna fadi ko ni mata na san suna fadi. Kamar yanda wani malamin mu yake bamu labarin wani mutum, wani bawan Allah da Allah ya jarabce shi da da kangararre, shi kuma babban malami ne, ga tarbiya, ga ilimi, ga horo, ga girma a cikin al'umma, amma Allah ya jarabce shi da da fantararre, kullun shi ne sababin bakin cikinsa. Wata ran yana dukan ɗan, sai ɗan ya ce masa, ya ce malam, wai ba ni ba ku ne kuke gaya mana ba kan cewar wani rai baya ɗaukan laifin rai, wani rai baya ɗaukan rauyin wani rai? Ya ce wallahi haka ne ɗana, ka hutar da ni, ka hutar da ni. Shikenan, ya ce al'amarinka yana wajen Allah, ya dangana ma Allah. Ya ce Allah ya shirye ka, uban na mutuwa, shikenan ɗannan duk wannan watsewar da yake ya daina ya shiryu. Shine malaminmu da yake bani wannan labari, yake cewa dama Allah ya tsaida shi ne ibtila'i ga uban, jarabawa ga uban, dan Allah maɗaukakin sarki ya bashi daraja a aljanna akan bakin cikin da yake yi da haƙurin da zai akan wannan halin nasu. Yace ka hutar da ni, wala taziru waziratun witra ukhra, wani rai ba zai ɗauki nauyin wani rai ba. To dole mutum ya san wannan yayin da yake tarbiya. Yawanci mu laifin mu mushkilar mu wajen tarbiya sai mu ce sai mun ga mutum yayi, kamar mun tsaya a kansa dole sai yayi, alhali ko iyakan kai mutum nasiha ka nuna masa, ka kau da shi, ka miƙar da shi, yayin da yake za a iya kau da shi a iya miƙar da shi. Amma sai ka ga mutum an tsaya da duka da zagi da ɗauri da wane ne, dole sai an tilasta shi ya bi Allah, ba ka da iko a kan mutum. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu bima ya'maluna khabir, lalle shi ne cikakken sani ne da abin da suke aikatawa. Sannan Allah ya ce fastaqim kama umirta, to idan ka san wannan cewar an ba mu annabi Musa littafi, mutane suka fandare masa, kuma ka san cewar ga irin damkar ubangijinka, idan ya damki alƙarya yayin da take azzalima, ga yanda yake damkar su mai tsanani, to kai ka tsaya a miƙe a inda aka umarce ka, ka tsaya akan umarnin Allah a miƙe kama umirta kamar yanda aka umurce ka wala waman taba ma'aka da waɗanda suka tuba halin kasancewar su suka zamanto tare da kai ba wanda suka tuba tare da kai ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tuba daga shirka ba dan shi baya shirka bai taba yin shirka ba saboda kada ku dauka ma'aka din nan muta'alliq ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam da taba taba ma'aka wasu ma suka tuba tare da kai a su suka sun tuba ma'aka wannan hali ne halin kasancewar su sun zamanto tare da kai yana da muhimmanci mu fahimci wannan wajen fassara wani lokaci waɗansu suna fassara su kauce in suka sanya ma'aka din nan muta'alliq ne da taba ba su sanya ta a matsayin hali ba wato ka tuba wato ka miƙe ya rasulullah akan ka tsaya ƴan akan abin da aka umarce ka ka miƙe akan tafarkin da aka umarce ka akai da kai da waɗanda suka tuba tare da kai su ma su miƙe da waɗanda suka tuba suka kasance tare da kai wato su ne suka bar shirka suka zo suka bi tafarkin tauhidi tare da kai ya rasulullah su ma su tsaya su yi istiqama wala taqraw kada ku yi tsagawa tsagawa ma'anarta shine mutum ya ganganta ketare iyakar Allah ya ganganta yin shishigi ga umarnin Allah shine abinda ake ce ma mutum ya ma dokokin Allah karan tsaye wato nayi din duk abinda za a yi a yi mutum ya ce zai saba ma Allah ba zai yi sallar ba ba zai ba da gangan ka san sako ne amma kai tsaurin wato kai wato kai jur'a kai karfin rai a cikin sabon Allah ka san Allah yana ganin ka kana jin wa'azi kamar mutum ne ya ji wa'azi ya ji an faɗa yana sane amma ya je to wannan shine tsagawa wato kana sane ba da kuskure ba 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 abin nan ba mantuwa bace ba kuma zamiya bace ta same ka a'a da kana sane cewa babu cewa ba daidai bane amma da karfin rai akan sabon Allah ka je ka to shine tsagawa Allah ya ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ce wala taqzau kada ku yi da kai da wanda suke binka kada ku yi tsagawa innahu bima ta'maluna basir lalle shi Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa a cikin dukkan sifofin Allah Allah bai zabi wata kalma bai zabi wata sifa ba sai ta basir ta gani saboda isar ta matuƙa wajen sani domin gani ya kori ji kamar yadda Hausa yake faɗa bai amfani da innahu bima ta'maluna sami' ba mai ji ne ko mai sani ne sai ya ce basir mai gani wato a kan idan ba za ka taɓa ɓuya ba daga Allah ko ka shiga ɗaki ka ɓoye kanka ko ka shiga cikin rami ka ɓoye kanka ko ka je ƙarƙashin ƙasa kamar yanzu wataƙila wata shegantakar da za a yi wata shegantakar sai a ce a shiga cikin submarine kamar yadda aka ce yanzu ana hayar submarine kun san asali jirgin da yake tafiya a ƙarƙashin ruwa wanda baya fitowa waje a ganshi sai dai a cikin ƙarƙashin ruwa yake tafiya yawanci jirgin yaƙi ne to an yi wani jirgin da yake ɗaukan fasinja wanda zai shiga can cikin ƙarƙashin ƙasa to a lokacin nan a irin wannan jirgin kuma a lokacin nan za a yi jirgin fitsara a lokacin nan za a yi fitsarar da ba a yi a sararin samaniya wanda a sararin a tudu inda kowa zai gani sai an shiga can cikin ƙasa to yayin da ka shiga ka nutse Allah yana ganin ka innahu bima ta'maluna basir domin Allah ba shi da hijabi mu ne ruwa yake mana hijabi ganin mu ba zai iya ratsawa ba mu gani amma halittar Allah ma waɗansu halittun na Allah ruwa baya musu hijabi da ruwan suna gani kamar ko yanzu din ma ba tura sun yi tabaro ba dan ka shiga cikin ruwa zaka iya gani da wannan tabaran ko da cikin duhu ne akwai kamera mai infrared wanda zaka iya gani da kai to mutum ma yayi wannan ballantana wanda ya halicci mutum ba abin da yake mai Allah hijabi ce innahu bima ta'maluna basir mai gani ne da abin da kuke aikatawa wannan narko ne da ban tsoro cewa ba abin da yake fuya gare shi jalla wa ala wala tarkanu ila alladina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci ma'anar rukun shine mai karkata ka nutsu da su wato suna yi ba kai ne kake yi ba amma ka amince su fatamassakumun nar idan kuka yi haka sai wutar jahannama ta shafe ku wama lakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da waɗansu waliyai ba Allah ba wanda za su hana Allah ya muku azaba thumma la tunsaru sannan ba za a ba ku taimako ba wanda zai taimaka muku ya kawo muku dauki ya ce zai kwace ku daga wajen Allah domin yayin da mutum ya zamanto azzalimi to ba shi da mataimaki daga Allah sai shi kai tsagwaranka
Hassan al-Basri yake cewa addini gabaki daya tsakanin waɗannan ayoyi din ne wala ta tsakanin la guda biyu wala taqzau wala tarkanu abinda ke tsakanin su to shine daidai wala taqzau kai akan kanka kada ka ketare iyakar Allah da ganga sannan kuma kada ka kasance tare da wanda suke ketare iyakar Allah kada ka karkata gare su an ce Abdullahi dan Abbas yace babu aya da taima annabi sallallahu alaihi wasallam tsanani a cikin alqur'ani irin wannan aya fastaqim kama umirta yace ita ce ta sanya shi yake cewa suratu hud ita ta sanya shi furfura saboda tsananinta domin ma'anar fastaqim kama umirta ka tsaya daidai kamar yadda aka umarce ka kada ka ketare komai ko misqala zarrati kuma shine wannan ya haɗa dukkan abin nan din addini kuma abinda ake nufi tsayuwa akan shari'a ba akan imani ba shi imani ɗaya ne domin shi yasa ga hadisin wannan sahabin al-Thaqafi da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulli fil islam qawlan la as'aluhu ahadan ba'dak bazan tambayi wani shi wannan al'amarin ba bayan kai ya rasulullah yace qul amantu billah thumma istaqim ce ne nayi imani da Allah sannan ka nemi tsayi ka nemi daidaita akan wannan magana ta imani da Allah din shine ka daidaita akan wajibin imani na shari'a na bin shari'a wato ka bi shari'a gabaki ɗayanta shine ma'anar fastaqim kama umirta sannan kuma yayin da kake wannan ka kiyayi wuce iyakar Allah da gangan kuma ka kiyayi karkata ga wanda suke wuce iyakar Allah shine ka ga mutane suna saban Allah ka kasance tare da su ba ruwanka an ce farkon abin da ya shiga nan na kasu bani Isra'il shine wannan mutum ne zai ga dan uwansa makwabcinsa ko abokinsa yana saban Allah sai ya ce masa wani haramun ne wannan ka daina ba zai daina ba kashe gari ya ganshi yana cikin wannan saban Allah amma wannan ba zai hana shi ba ya zo na ci abinci su tafa sai abin da suke yi suka saba yi tare tamkar abin da yake na saban Allah ba saban Allah bane shi baya yi amma ya yarda da wanda yake yi bai masa inkari to yayin da suka yi wannan Allah ta'ala ya ce sai Allah ya bugi zukatansu da juna wato ya sanya kiyayya tsakanin su kawukan su suka rarraba kuma Allah ya tsine musu a harshen annabi Isa da harshen annabi Dawud lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu shi a cikin tafsirin wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisi to saboda wannan Allah madaukakin sarki ya gargadi annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mu'minai gabaki ɗaya al'umma aka gargade mu cewa wala tarkanu ilal ladina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suke zalunci yanzu mutanen da suke zuwa su yi aikin batsa a ɗauke su a hoto kai ba kai ne kai ba su ne suka je suka yi suka yi aikin batsan suka yi zinace-zinacen su suka bayyana tsiraicin su ba kunyar Allah ba kunyar bayin Allah kai kuma ka zo ka sa ka tsaya kana kallo su azzalumai ne ka yi jada zalunci har kallon su kake kana jin daɗin kallon su akwai abin da yake walatar kanu ilal ladina zalamu irin wannan ka karkata gabaki ɗayan ka 100% ya zuwa ga waɗannan azzaluman da wannan ya nuna kan cewa kenan ka yi jada aikin su saboda haka tare da su kake to in kuka yi haka fatamassakumun nar sai wutar jahannama ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun ko ba ku da waɗansu waliyai ba Allah ba wato mataimaka in ba Allah ba sannan ba za a taimake ku ba shine abul aliya akan wannan yake cewa ma'anarsa la tarbau bi a'malihim kada ku nuna yarda ga ayyukan masu sabo masu zalunci kada ku nuna yarda da ayyukan su da yawa daga cikin malamai magabata suna kirga shigar da malami ya je wajen shugaba azzalimi ba dan yi masa nasiha ba ya je wajen mai mulki wanda yake ya san yana saban Allah amma bai masa nasiha ba sai ta yana daga cikin wala tarkanu ilal ladina zalamu wala tarkanu shi yasa za ka ga malaman hadisi daga cikin abin da suka yi duba wajen mizanin su wajen raddin hadisan mutane sune waɗanda suke shiga wajen shuwagabanni waɗanda suke azzalumai na'am
وَنَهَارٍ وَظُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
Allah ta'ala ya ce wa aqimis salata kuma ka tsayar da sallah ya rasulullah tarafayin nahar a gefe biyu na rana wato da farkon rana da karshen rana annahar abinda ake nufi da annahar shine lokacin da haske ya zamanto wadihun kan nahar a bayyana kamar kogi daga nan ne aka samu annahar daga kogi ne yanda kogi yake bayyana ya zamanto baris a bayyane to yayin da gari ya zamanto hasken sa ya bayyana baris sai Larabawa suka kira shi annahar wato ka tsayar da sallah a farkon gefe biyu na rana na wuni wato shine farkon gefe ita ce sallar asuba da karshen rana ita ce sallar magarba a bisa wani kauli a wani kaulin kuma sallar la'asar wa zulafan min al-layl da kuma a cikin yankin dare ita kuma wannan aka ce ita ce sallar isha innal hasanati yudhibuna sayyi'at domin su kyawawan ayyuka suna tafi da miyagun ayyuka zalika dhikra lidh-dhakirin yin wannan wato tsayar da sallah din nan wa'azi ne ga masu wa'astuwa wato waɗanda suke ɗabi'ar su sune wanda za su iya karban wa'azi so sallah tsayar da sallah wannan umarni wa'azi ne a gare su wannan bayani ne na abinda zai taima daga cikin abin babban abu a cikin istiqama shine tsayar da sallah shi yasa annabi sallallahu sayyidina umar yake cewa la hadda fil islam liman aba as-salah babu wani rabo a cikin musulunci ga wanda ya tozarta sallah a cikin istiqama babu kamar akan sha'anin sallah domin kuma a nuna Allah madaukakin sarki ya nuna mana matsayin waɗannan salloli da cewar wato suna tsare mumini kuma suna kankare masa zunubai domin yayin da mutum sallolin nan ana fara su da sallar asuba a kare su da sallar isha to kuma ka fara ne da abin da ke tsakanin su kaga duk abin da aka yi yawanci duk harka da ake yi da rana ake yi shi yasa aka ce bayan sallar isha ba a san mutum ya tsaya yana hirace yaje ya janyo ma kansa zunubai an yafe masa da sallar isha duk irin abin da yayi tunda ya fita yayi hulɗa da wannan ya ga wannan ya tattauna da wannan da rana to ya dauko nauyin da ya dauka to yayi sallar isha Allah ya yafe masa to da dare yaje ya kwanta yayi ma kansa salamun shi yasa aka ce ba a san hira bayan sallar isha sai dai hirar da za a yi dan tattaunawa kan harkar addini shawarwari kan addinin musulunci za a iya mitin kan sha'anin harkar addini amma ba kulle-kulle ba kun san kulle-kullen da nake nufi wanda ba ka fara mitin sai karfe 3 dare ba irin wannan ba na maslaha ta al'umma da hirar da mutum zai da iyalinsa mutum zai iya yi bayan sallar isha duk wannan baya cikin wannan hirar saboda wannan hirar ibada ce to Allah madaukakin sarki yace dalilin da ya gaya mana wannan shine innal hasanati wato kamar yake li annal hasanati saboda kyawawan ayyuka ita ce sallah yuzhibuna sayyi'at suna tafi da miyagu suna kankare miyagu ta fuska biyu yayin da mutum ya tsaya da sallah tana hana shi aikata alfasha saboda haka za ta hana shi sako yana daga cikin kashin sallah kashinta ne wato kamar yadda ake cewa akwai mai kashin arziki ko to sallah kashinta ne kashin sallah ne ta hana ka saban Allah saboda za ta sanya ka kaji wato ta nisanta ka daga saban sannan kuma idan ma ka yi din sai ta kankare wanda ya wuce wanda kuma bai yi ba ta hana ka kai shi shine sirrin da ke ciki innal hasanati yudhibuna sayyi'at akan wannan wani akwai wani sahabi hadisi ya zo Imam Muslim ya yi babi akan wannan ya kawo hadisai akan ma'anar wannan ayar innal hasanati yudhibuna sayyi'at ya kawo hadisin Ibn Mas'ud da na Anas da na Abi Umama wanda ya ji abinda suke nunawa shine wani bawan Allah ne daga cikin sahabbai yaje ya taba wata mace a wata riwayar an ce sumbanta ta yi a wata riwayar yace duk abinda ake ma mace yayi mata kawai bisa bai yi alfasha da ita bane hankalinsa ya tashi ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam har sayyidina Umar ya kyare shi ya ce kai Allah ya maka sura za ka zo ka tuna ma kanka asiri mutumin hankalinsa ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai ya tashi ya juya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a kira shi da aka kira shi ya zo sai ya karanta masa wannan aya innal hasanati yudhibuna sayyi'at ya ce Allah ya gafarta maka zunubanka kyawawan ayyuka domin ya yi sallah kamar yadda ya zo a riwayar hadisin Abi Umama ya ce ba ka yi alwala daga gida ba ko ba ka yi sallah tare da mu ba ta Allah ya gafarta maka shine innal hasanati yudhibna sayyi'at, amma kyawawan ayyukan miyagun ayyukan da kyawawan ayyuka suke tafi da su as-sagha'ir ake nufi, ba manyan zunubai ba, manyan zunubai sai mutun ya tuba abinda bai kai alfasha ba, sagha'irud dhunub wanda Allah ta'ala yake cewa alladhina yajtanibuna kaza'iral ithmi wal fawahisha illa lamam, wanda suke barin wato manya-manyan zunubai da kuma ayyukan alfasha sai al-lamam, wanda yake wato abubuwa na zargi waɗanda su ne ƙananan zunubai, kamar yadda ya faru da wannan sahabi, ya aikata abubuwa amma bai yi alfasha ba, bai kai ya zuwa ga abin da yake wajabta masa haddi ba, shine ya yi zina da matar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar da ta yi ta kankare masa zunubansa, kuma yana daga cikin wannan babin hadisin Mu'az, haka zalika kwatankwacin hadisin Abi Dhar wanda yana cikin 40 hadisi, a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi masa nasiha ya ce ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas biqulqin hasan, ya ce ka ji tsoron Allah duk inda kake, ka biyar da mummunan da ka aikata da kyakkyawa, in ka aikata mummuna to ka aikata kyakkyawa, domin kyawawan ayyuka suna tafi da munanan, wa khaliqin nas biqulqin hasan, kayi hulɗa da mutane da kyakkyawar ɗabi'a, to ana shi yasa wato kyawawan ayyuka suna da wannan albarkar ga mutum ya samu lada sannan su kankare masa miyagun zunubai. Amma daga cikin ayyuka abin da yake kankare hatta ka ba irin dunub, to shine shiga musulunci da hijira da kuma hajji al-mabrur. Hajji al-mabrur yana dawo da mutum tamkar yau mahaifiyarsa ta haife shi, hatta manyan zunubai Allah yana kankarewa. To amma waye yake hajji al-mabrur? Man hajja falam yarfut walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuhu, babu rafatu babu fasikanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar Arafa, wannan rana ce duk wanda ya fita bai ga saban Allah da idansa ba, bai kallo zuwa ga saban Allah ba, bai faɗi abinda Allah baya so ba, Allah zai gafarta masa zunubansa. To amma mu ranar Arafa me muke yi? Maimakon mu samu hajjin mabrur mu zauna mu kimtse kanmu mu rintse kanmu, sai ga lokacin nan mutum ya taho wai zai tafi dutsen hawan dutsen Arafa, ya je ya gama kallon matan Larabawa ga baki ɗaya ka ci kafin kuma yana aikin hajji. To ina hajji? Kamar inda Allah ya ji kan wazirin Kano Malam Isa wazirin yake ta, sai dai hajji jiya. Yace wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, yace Allah yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ya Rasulullah, domin Allah baya tozarta ladan masu kyautata ayyuka, wato kai hakuri akan ƙaryata ka da suke yi, domin ka ga kissoshin annabawa yanda suka yi hakuri, kamar yanda aka ce masa a kissar Annabi Nuhu fasbir innal aqibata lilmuttaqin, wato ka ci gaba da hakuri domin Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa. Wato wannan ya nuna cewa shi sabru, yin hakuri, yana daga cikin aikin ihsani, matakan ihsani ne. Kuma ana anyi wato fa'idar yin wannan wasiya da Allah ya yi, ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a nuna girman umarnin, saboda al'umma su yi damara wajen yinsa, shine istiqama tana buƙatar haƙuri. Istiqama akan daidai sai da haƙuri, bin Allah sai da haƙuri, sai ka jure wajen bin Allah. Shi yasa ƴan mala'iku kullum mutum ya rinka tuna wannan abinda mala'iku suke ce ma ƴan aljanna, salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurinku. Mala'iku sun yi shaida cewa muminai da har suka shiga aljanna sun yi haƙuri a duniya. Akwai abubuwa da za su rudar da kai a cikin duniya, duniyan nan tana da rudu, akwai shahawat, akwai shubuhat, wanda duk za su rudar da kai, majanin su haƙuri, ka tsare kanka akan bin Allah sai an yi da gaske. In ka ɗauka kawai abin zai zo maka haka da sauƙi, to shaitan ne yake maka imla'i, shaitan ne yake nuna maka a ba komai, Allah Ghafurur Rahim, ba komai, shaitan ne. Abin da gaske ne shi yasa aka ce abinna inna zalika min azmil umur, wannan yana daga cikin al'amura na azama da ake tara himma kan ayi su. To sai mutum ya tara himma sannan zai yi. Allah ya ba mu haƙuri. Shi yasa aka koya mana roƙon Allah haƙuri, rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دكوا متانا النبي داود دسكزو ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين كاغني دو ودان مبيا annabawani suna cewa Allah ka kwararo mana afrigh ba kawai cewa ka bamu ba ka kwararo mana hakuri domin hakuri baya yawa mu ne muke fada Hausawa da zamu ce kai wani hakurin sa yayi yawa hakuri baya yawa hakuri baya yawa domin yana daga cikin matakan ihsan yana daga cikin matakan ihsan mataki na koli na addini domin addini maratib maratib ne guda uku al-islam al-iman al-ihsan daga cikin ayyukan ihsan yana nan hakuri yana daga ciki shi yasa Allah ya ce fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsini na'am
dauna kana min al-qurun min qablikum ulu basiyatin yarawna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
نعم Allah ta'ala yake falaula kana min al-quruni min qablikum ulu baqiya yace ina ma Allah ta'ala yake ina ma a cikin tsare ku daga waɗanda suka gabace ku akwai ma abuta falala da alheri yanhauna 'anil fasadi fil ard da suke hana yin barna a bayan kasa illa qalilan mimman anjayna minhum sai kadan daga cikin wanda muka tsirtar daga cikin su daga cikin ne mabiya annabawa wattaba alladhina zalamu ma usrifu fihi waɗanda ku suka yi zalunci sun bi irin wadatar da Allah ya ba su ta ni'imtawa da yayi musu wa kanu mujrimin sai kasance masu laifi masu aikata laifi ga Allah ba masu godiya ga ni'imar Allah ba wato Allah yana ce mana a cikin wannan aya da a ce a cikin waɗanda tsare ku wato al'umomi da suka gabata na annabawa da a ce akwai wato ma'abuta alkhair ulu baqiya albaqiya ana nufin alfadl wal khair dan ana cewa baqiyatul qaum ana nufin sadatuhum wato ahlul fadli wal khair ma'abuta falala da alkhair wato da ina ma a ce a cikin al'umumin da suka gabata akwai waɗanda suke masu tsaya ma'abuta alkhair ma'abuta falala ma'abuta kirki ma'abuta dattaku wanda za su tsaya su hana barna a bayan kasa ba a samu haka ba sai Allah ya ce sai kadan daga cikin waɗanda Allah ya tsirtar da su sune mabiya annabawa wanda ya nuna wannan shine wajibin mabiya annabawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su masu hana barna ne a bayan kasa Allah ta'ala yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ya sifantar da su da wannan sifar wato sun biyu da umarnin Allah na wala tarkanu ila alladhina zalamu maimakon su karkata zuwa ga azzalumai su yadda da ayyukan su sai suka zamanto masu hana barna ne masu umarni da kawo gyara da kawo alkhairi a bayan kasa to wannan su ne za su sanya mutum ya zamanto ulu baqiya saboda haka dukkan malami da yake ya sani ya take sanin sa yayi gum baya bayani baya wa'azi baya umarni da kyakkyawa baya hani ga mummuna to wannan ba zai zamanto cikin ulu baqiya ba domin bai zamanto cikin wanda suke hana barna a bayan kasa ba hana barna a bayan kasa dole sai da wa'azi kuma wa'azin nan ba sai kai ka zamanto malami ba wa'azin nan in ka san abu cewa barna ne kaga ana yi ka hana da kyakkyawan uslubi da hikima da ilimi da kuma yin hakuri ba ba tare da abinda zai sanya mutane ya zama to cin cewa sun zabura sun ki Allah ba tunda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana shine bashiru wa la tunfiru kuma mutane albashir kada ku kore su kada ku nisantar da su daga Allah wa'azin ma in zaka yi kayi shi da uslubi da ba zai kore mutane ba to Allah madaukakin sarki yace sannan Allah ya ambaci akibaru azzalimai yace waɗanda suka yi zalunci sun bi wato ni'imar da Allah ya basu attara shine wato ni'ima da wadata abinda Allah ya basu na wadata da ni'ima sai suka bi shi yayin da suka bi shi din nan yau da ma sun bi shi dan ba in Allah ya baka ni'ima babu laifi dan ka bi ni'imar Allah ka ji dadin abinda Allah ya baka na dukiya da abinda Allah ya baka na ni'ima da wadata babu laifi da sharadi daya ka zamanto mai godiyar Allah amma su waɗannan maimakon su zamanto masu godiyar Allah Allah ya ce wa kanu mujrimi sai suka kasance masu aikata laifi ga Allah shine abinda zaka ga yana samun daiwa daga cikin mutane musulmi kuma abin takeici kaga mutum yana cikin tsanani kullun ana tare da shi a cikin masallaci yana cikin tsanani kullun yana cikin addu'a kullun ana cikin addu'a yau daya ya tafi Abuja ya samu duniya ta bude shikenan sai a neme shi a rasa sai ya tsoro ta sabuwar shegantaka wadda da baya yi idan da baya harka yanzu ya zama to mai harka in da baya wannan a yanzu wato har sai ka ji suna cewa wai suna yin qara'in barikin da ba shi ba yanzu shine suke qara'i Allahu musta'an a canza komai ya zama to kan cewa a canza abokai a canza abokan hulɗa a canza majalisi a canza wanda ake zama da su to shine Allah ta'ala ya ce wa kanu mujrimi suka zama to masu aikata laifi to ku kar ku zama to haka Allah ya ce mana kar ku zama to haka domin ita ni'imar Allah Allah yana bada ita ga kowa ga wanda yake so da wanda baya so Allah yana bada duniya ga kowa saboda haka in Allah yana son ka kuma ya baka duniyar ba wai yana so ya tozarta ka bane jarabawa ce ka zama to mai godiya gare shi ka bi ni'imar da ka ni'imta ma kanka da abinda Allah ya ni'imta ka da shi amma ka zama to mai godiya ga Allah kada ka rinka saba ma Allah da wannan ni'imar da Allah ya baka sannan Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangijinka ba mai halakar da alƙaryatu bane bi saboda zalunci alhali mazowa cikinta suna masu kawo gyara masu aikata aikin kwarai idan Allah ba zai halakar da mutane suna aikata aikin kwarai ba ya zamanto ya zalunce su duk da ibadar su duk da aikata aikin kwarai Allah ya halaka su Allah ya ce wa ma kana wato wannan uslubi na wa ma kana li wannan lam din da Larabawa suke kira lamul juhud lam ta musu wato ana musun wannan ba zai taba yiwuwa ba Allah ya haka babu abin da ya kai shi nafi babu abin da ya kai shi kora wannan wato wannan mustahili ne Allah ya haka Allah ya halakar da mutane alhali suna aikata aiki na gari to shi yasa koyaushe zaka ga yayin da ake kuka cewar ga halin al'umma ake ta faɗa jama'a mu gyara halin saboda an san wannan hakika mu gyara halin domin in dai mun gyara halin mu to Allah ba zai halaka mu ba kunga wannan Allah ne yake faɗa da kansa baya yiwuwa Allah ya haka Allah ya haramta ma kansa yin wannan ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة دا كما دا أبنجدن كياسو دا يا سنيا متاني تزمن تو الأمة بداتها أكان الديني بداتها واتو كما عند الله تعالى يتي منا مبيا النباوة سندق النبو نوه دي جيرا تاسو سورة الأنبياء دا كما أتكي سورة المؤمنون كما عند مكرا تاجيه دا شكرا جيه أتكين تراوي يتي إن هذه أمتكم أمة واحدة wannan yace al'umma ko al'umma guda daya al'umma musulma yace to da Allah ya so sai sa duk duniya mutane su zama to al'umma guda daya akan addini daya wala yazaluna mukhtalifi amma ba za su bushe ba suna sassabawa tsakanin su suna sabani wannan yana addinin gaskiya wannan yake addinin gaskiya a cikin wanda ba a cikin addinin gaskiyan waɗansu su dauki addinin gaskiyan tiryan kamar za su tafi sai su fantare su bar shi su fita daga cikin sa zamanto sun saba da sauran musulmi wanda suke addinin gaskiya wannan sabanin shine wanda ba a so sabani da zai raba mutane a cikin addinai illa man rahima rabbuk sai dai wanda ubangijinka ya ji kansu to su kan ba za su yi sabani ba wanda yake nuna rahaduwa a cikin addini a cikin aqida daya rahama ce daga Allah rahama ce daga Allah. In kaga mutane kansu ya rarraba, sun kasa tsinkewa, sun kasa samun haduwar kai, to rahmar Allah ce bata sauka gare su ba. Shi yasa duk kuga abinda duk koyaushe irin wannan zaka ji ana ta wa'azi malamai suna ta faɗa. Mu yi abubuwan alkhairi, abubuwan da zai saukar da rahama a cikin al'ummar mu. A yawaita sadaka, a yawaita ihsani ga mutane, a yawaita taimaka ma marasa ƙarfi, a yawaita kaza, a yawaita abubuwan rahama. Domin yayin da abubuwan rahama suka yi yawa a cikin al'umma, sai rahama Allah ta sauko. To in rahama Allah ta sauko, duk irin abubuwan da muke kuka da su sai su kawo. Kaga daga ciki koyaushe rigingimin mu shine sabani da ke tsakanin musulmi. Wannan yana kafurta wannan, wannan ya kafurta wannan. Domin wannan sabani shine ba a yarda da shi. Sabani yana zamantowa rahama, amma banda wannan sabanin. Sabanin da zai sa a rabu a zamanto ba al'umma ɗaya ba. Rabuwa akan aqida. Shi yasa wannan sabanin sahabbai ba su yarda da shi ba. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kaga aka yi sabani wajen waye zai zamanto khalifa, aka dinke wannan bai ta ba ta da hankali akan wannan ba. Sabanin tsakanin Ansar da Muhajirun aka kawo nassi, shikenan kowa al'umma ta haɗe. Yayin da waɗansu suka yi sabani suka ce ba za su daina addini tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, waɗansu suka ce sun daina bada zakka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ba mu zakka tunda kuma ya bar duniya, sun daina. Kaga wannan fita daga addini ne. Sayyidina Abubakar sai ya dauki damara ya yake su, ko su dawo cikin addini ko su bar duniya. Amma ba za su raba al'ummar musulmi wannan rarrabuwar da ta kasance a cikin ahlul kitabi ba. Haka zalika lokacin Sayyidina Ali da Hawari suka fito suka kafirta sahabbai, suka ce su ne kadai musulmi, suka kafirta kowa da kowa, suka fita daga cikin addini. Sayyidina Ali ya ce musu, bayan ya tura Ibn Abbas ya yi muhawara da su 24,000, 20,000 suka dawo suka gane gaskiya, 4,000 suka tsaya suka yi saurin kai. Sayyidina Ali ya je ya yake su ya karkashe su, bai yarda da wannan sabanin ba. Amma kaga sahabbai sun yi ta sabani tsakanin su, sun yi sabani akan akan sha'anin wankan janaba, sun yi sabani akan mutum ya tashi da azumi yana da janaba, ko zai azumi ko ba zai ba. Irin wannan sabanin duk wannan ba a damu ba, kowa ya faɗi kaulinsa. Ibn Abbas yana da kaulinsa, hatta a cikin riba Ibn Abbas yana da kaulinsa da ya saba ma dukkan sahabbai cikin auren mai ihrami da sauransu, duk wannan suka kyale. Amma sabani da zai kai ya zuwa ga wannan ya bar addini, wannan yana cewa ka bar addini, wannan yana cewa ka bar addini, ba a yarda da shi. Shi yasa Imam Malik yake cewa duk wanda ijtihadinsa, tunaninsa da wato ilimi da fahimtarsa ta addini ta kai shi zuwa ga barin addini ya shiga cikin bid'a, ba shi da uzuri. La yu'zar man addahu ijtihaduhu ila bid'a. Duk wanda ijtihadinsa ya kai shi zuwa ga bid'a da fita daga cikin jama'ar musulmi, ba shi da uzuri. To abinda yake maganin wannan rahmar Allah, illa man rahima rabbuk. Allah ya ce walidhalika khalaqahum, dan haka Allah ya halicce su. Waɗansu sun ce dan wannan, dan su sassaba Allah ya halicce su. Waɗansu suka ce a dan rahama Allah ya halicce su. Imam Malik ya ce ma'ana Allah ya halicce su dan su zamanto min afariqum fil janna wa fariqum fis sa'ir. Shine jarabawa, dan jarabawa Allah ya halicci mutane, dan a sami yan aljanna a sami yan wuta. Saboda haka Allah ya yi ma mutane, saboda haka Allah ya halitta. Wato daga cikin manufar halitta kenan. Watan mat kalimatu rabbik, kuma kalmar ubangijinka ta cika. La amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, zan wallahi zan cika jahannama daga aljanu da mutane gabaki ɗayan su. Wannan kalmar Allah ce, sai jahannama ta cika da rabanta. Saboda haka dole a samu yan wuta, dole a samu yan aljanna. Na'am.
Kullan naqussu 'alayka min anba'i rusul ma nukassifu bihi qa'ada wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'idatun wa dhikra lil-mu'minin wa qul lil-ladhina la إنا عاملون.
Allah yace wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul, dukkan waɗannan labarai da muke kissanta su, muna kissanta su gare ka ya Rasulullah daga labarurukan annabawa, ma nuthabbitu bihi fu'adak, muna kissanta maka su abinda muke tabbatar da zuciyarka da shi, wato muna kissanta maka waɗannan labaru na annabawa da abinda zai tabbatar da zuciyarka da shi, wato ya ƙara maka ilimi, ya baka bishara, yayi gargadi gare ka, ya nuna maka hikimomi, ya nuna maka abubuwan lura, ya nuna maka abinda zai faranta maka rai, abubuwa da fuskoki wanda za su baka, za su daure zuciyarka, wato abubuwa waɗanda suke na da suke ba domin babu abinda yake rayar da rai irin ilimi, ilimi wanda yake kuma na haske wanda yake daga Allah, to shine Allah madaukakin sa. Zamu ƙara bayani akan wannan a farkon surat Yusuf insha Allah, inda Allah yake cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, mu gane kissoshi a Qur'ani yaya suke, me yasa kuma Allah yace su ne mafiya kyawun kissoshi, to ɗaya daga cikin fuskokin shine wanda Allah ya ambata ana cewa dukkan waɗannan labarai na annabawa ya Rasulullah muna kissanta su a gare ka ne ga abinda zamu tabbatar da zuciyarka da su, wato ya baka yaqini, ya zamanto kan cewar ka daukaka daga dukkan mizanin mutanen duniya, ga yanda suke auna abubuwan su kai ko Allah ya nuna maka abinda yake cikin malakut, shi kake auna mizanin yadda abubuwa suke tafiya sifkan da yadda Allah yake tafi da yake gudanar da al'amuran halittarsa, waja'aka fi hadhihi alhaq, kuma hakika gaskiya ta zo maka a cikin waɗannan kissoshi, a cikin wannan wato hadhihi din yana kuma yazo ga kissoshin ko kuma yana kuma yazo ga ita wannan sura, gaskiya hakika ta zo maka a cikin wannan sura, shi yasa ku kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abin da ya sanya shi furfura wannan sura, saboda abin da ta kunsa na wa'azi da abin da ta kunsa na bayani na gaskiya da rantsuwar Allah madaukakin sarki akan abubuwa waɗanda suke na gaskiya, to Allah da kansa yace hakika gaskiya ta zo maka a cikin wannan, wa mau'iza haka zalika wa'azi ya zo maka, wato abin da zai tsoratar da dukkan mai jin tsoro, wa zikra lil mu'minin, da kuma tunatarwa ga mu'minai domin su ne suke wa'astuwa, su ne suke samun tunatarwa, wa qul lil ladina la yu'minuna, to ka gaya mu kuma waɗanda ba sa imani, i'malu ala makanatikum, ku yi aiki akan halinku akan tafarkinku na shirka da abinda kuke yi da shegantaka da sauransu, ku ci gaba da aiki, inna amilun, mu ma muna nan muna aiki kamar yadda Annabi Shu'aib ya ce ma mutanansa, wantaziru inna muntaziru, ku saurara mu ma muna nan muna sauraro, ba kuna cewa mata hadha wa'adu ba, yaushe wannan alkawari zai zo, wa kuna cewa in kana hadha huwa alhaq min indina fa amtir alaina hijaratan min as-sama, duk kuna faɗa, to ku saurara mu ma muna nan muna saurarawa, to sai Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ard, wannan shine kamar kulasar duk abin da ya kare a cikin wannan surar, ya kare da yaban ban girma ga Allah jalla wa ala, shi da kansa yake yaban kansa, yace walillahi ghaibus samawati wal ard, abin da ya faku a cikin sammai da abin da ya faku a cikin kasa na Allah ne shi kadai ya keɓanta da shi, duk wanda yake kallon irin abubuwa na asrar na sammai da kasa ko National Geographic din nan kake kallo, zaka san cewa walillahi ghaibus samawati wal ard, domin duk abin da suke da binciken da suke yi da kudin da suka fatar akan wannan ba wani abu suke nunawa ba, su nuna maka cewa duniyan nan cike take da mysteries, abubuwa masu daura kai, wato ghaib, wannan uwana je yake gaya mun sun hira da wani mutumin Iran yake tashi yanzu baya addini saboda dukkan wani abu wanda yake mystery ne yanzu duk duniya ta warware shi, an san shi science ya warware komai, sai ce to kai likita ne, da Allah zaka gaya mun ya mutum yake gani, domin ɗaya daga cikin abin da har yanzu yake ɗaure tunanin masu ilimin likita da ilimin biology shine yanda mutum yake gani, gashi dai ga na'urar an ce gashi akwai lens, haske zai shiga, in ya shiga zai shiga cikin retina, shikenan sai ta register cewa an ga wani abu, ta yaya kwakwalwa take fassara wannan ganin har mutum yake gani, har yanzu a wajen su mystery ne, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al'amru kulluhu, kuma dukkan al'amari gare shi yake komawa shi kadai, wato dukkan al'amari nasa ne, shine yake tabbatar da nasara, shine yake tabar da wanda yake tabewa, shine yake kawo abubuwa gabaki ɗaya din nasa ne, ba annabawa ba, ba mala'iku ba, ba mutane ba, ballantana waɗansu banzaye wai su kafirai, fa abudhu wa tawakkal alai, dan haka ka bauta masa, ka dogara gare shi, ka bauta masa, ka zamanto nasa ne waliyinsa, ka dogara gare shi, ya isar maka tunda ya zama waliyinsa, wannan shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu fa abuduhu wa iyyaka nasta'in wa tawakkal alayh. Wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun. Ubangijinka ba mai gafala bane ga abin da kuke aikatawa. Gabaki ɗayan ku da masu yin aikin alkhairin da masu yin aikin asha, Allah baya gafala, komai ya tanada shi. Allah madaukakin sarki ka sanya alqur'ani ya zama to hujja a gare mu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.